العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وديك الله تبارك وتعالى wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka masallacin nefa dake nan ningi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul an'am jiya mun tsaya a aya ta 113 yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu tashi aya ta 115 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dacar da mu yau muna 18 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yi daidai da 18 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن
Allah tabaraka wa ta'ala yace afa ghayra Allahi abtagi hakama yanzu shin wani Allah zan bibita a matsayin mai hukunci wanda yake kaddara al'amura wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba alhali kuma shine wanda ya saukar da littafi zuwa gare ku mufassalan Allah tabaraka wa ta'ala yace shi littafin nan mai rarrabewa ne tsakanin wato gaskiya da ƙarya tsakanin halal da kuma haram wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika wadanda muka basu wato littafi ya'lamuna suna sane da cewa annahu munazzalun min rabbika cewa shi wannan littafi fa alqur'ani saukakke ne daga ubangijinka bil haqqi da gaskiya fala takunanna minal mumtarin kada ka kasance kada ka zamto daga cikin masu shakku watammat kalimatu rabbika sidiqa Allah tabaraka wa ta'ala yace kalmar ubangijinka ta cika da gaske wa adlan da gaskiya da kuma adalci la mubaddala li kalimatihi babu mai canza kalimatihi wato kalmominsa ana nufin ba mai canza hukuncinsa inda hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala ya cika da gaskiya da adalci shari'arsa ta cika da gaskiya da adalci la mubaddala li kalimatihi babu mai canza wato hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa as-sami'ul 'alim Allah tabaraka wa ta'ala shine as-sami'u meji al-'alim kuma masani wa in tudi akthara man fil ardi idan ka bi mafi yawancin waɗanda suke kan ƙasa yudulluka an sabilillah za su batar da kai daga tafarkin Allahu tabaaraka wa ta'ala in yattabi'una illa zanna Allahu tabaaraka wa ta'ala ce ba komai suke bi ba fa face wato zace wato zato suke bi wa inhum illa yakhrusun su ba komai suke kai ba face suna yin ƙarya ne kawai ƙarya kawai suke yi Allah ta'ala ce inna rabbaka huwa a'lamu biman yudullu an sabili ubangijinka ya san wane ne yake bata an sabilihi yake bata yake kaucewa daga hanyar Allahu tabaaraka wa ta'ala wa huwa a'lamu bil muhtadin shine kuma mafi sani dangane da wanda yake shiryayye Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce da shi kace da su kafiran makka da suke kirayar ka zuwa ka bar addinin gaskiya ka koma addinin su kace da su afa ghairallahi abtagi hakaman yanzu wannan Allah zan nema a matsayin hakaman ma'ana mai hukunci alladhi alhaliku huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassalan shine wanda ya saukar da littafi zuwa gare ku mana alqur'ani kenan mufassalan wanda yake mai rarrabewa mai bayani daki daki shi alqur'ani walladhina atainahum alkitaba waɗanda muka ba su littafi malamai suke cewa walladhina atainahum alkitaba ana nufin wato malaman yahudu da kuma malaman nasara sune Allahu tabaaraka wa ta'ala ya ba su ilimin at-taura da kuma ilimin wato injila wasu suka ce alladhi wato ana nufin malaman yahuda wasu kuma suka ce walladhina atainahum alkitaba ana nufin waɗanda suka musulunta daga cikin ahlul kitab wanda suka musulunta daga cikin ahlul kitab su saboda sun san gaskiya ne ya'lamuna annahu munazzalun min rabbik suna sanin cewa an saukar da shi ne daga ubangijinka shi yasa ma suka yi imani da shi kenan alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassalan walladhina atainahum alkitaba ko dai su yahudu da nasara malaman cikin su kaga Allah ta'ala ya ba su ilimin at-taura ya bai wa'ancin ilimin injila ko su ake nufi cewa alkitaba anan kenan ana nufin at-taura ko kuma injila wasu kuma malamai suka ce abinda ake nufi at-taura da injila din amma kuma ba ana nufin malaman yahudu ko malaman nasara ba a'a ana nufin wanda suka musulunta daga cikin su yahudawa wanda suka musulunta daga cikin su nasara su waɗannan ya'lamuna annahu munazzalun min rabbik bilhaq suna sane sun san cewa shi alqur'ani an saukar da shi ne daga ubangijinka da gaskiya shi yasa ma suka musulunta an samu ruwaya daga Adda yake cewa waɗanda ake nufi da wannan walladhina atainahum alkitaba yake cewa wato su ne waɗanda suke manya-manya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da alkitaba anan walladhina atainahum alkitaba ana nufin alqur'ani mai girma ana nufin sahabbai su sun san ya'lamuna annahu wa an saukar da shi ne daga ubangijinka da gaskiya shi alqur'ani kenan shi yasa ma suka yi imani Allah ta'ala ya ce fala takunanna minal mumtarin kada kasance daga cikin masu shakku kaga kowanne dai daga cikin waɗannan ko dai su malaman yahudu sun san alqur'ani gaskiya ne amma suka ƙin imani saboda kafirci kaga tabbas wannan haka ya faru sun san alqur'ani gaskiya ne kuma suka kafirce suka ƙin imani da shi alhali kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba su ilimin at-taura da injila hakanan su ma kuma waɗanda suka yi imani daga cikin su sun san alqur'ani gaskiya ne shi yasa ma suka yi imani suka shiga addinin musulunci hakanan su ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun san alqur'ani gaskiya ne shi yasa ma suka kama addinin musulunci hannu biyu kaga kenan ayar dukkanin wato safanin da malamai suka yi cewa waɗancan ake nufi waɗancan ake nufi waɗancan ake nufi za ta tattare dukkanin abubuwan guda uku to kuma wannan yana daga cikin wato mu'jizar alqur'ani mai girma wayancin sun ce kaza waɗancan sun ce kaza kuma abin ba cin karo da juna sai ya zamto dukkanin waɗannan al'amura ayar tana nufin wannan gaba ɗaya Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce fala takunanna minal mumtarin kada ka kasance daga cikin masu shakku kada ka zamto cikin masu shakka dangane da alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya ce zalikal kitabu la rayba fi wannan littafin da kake gani fa ko wancan littafin babu shakka a cikin sa daga Allahu tabaaraka wa ta'ala ne. Allah ta'ala yace wa tammat kalimatu rabbika, waɗansu suna karantawa wa tammat kalimatu rabbika, a ta farko din ma kalimat wato da jami'i, wato ana nufin koda anan din da Allah ta'ala wato a irin kira'ar mutanen kufa na cewa wa tammat kalimatu rabbika da yazo da mufradi suka ce abinda ake nufi dai a fassara shine kalimatu rabbik, ana nufin jami'i tare da cewa zo mufradi, ma'ana kalmomin ubangijinka sun cika, abinda ake nufi kuma shine shari'ar ubangiji, umarni da kuma hani, wannan ya cika kamar yadda Allahu tabaraka wa ta'ala ya tsara shari'arsa. Sidiqan wa adalan, ta cika da gaskiya da kuma adalci. Shari'ar musulunci a cike take da gaskiya kuma a cike take da adalci. La mubaddila li kalimatihi, Allahu tabaraka wa ta'ala yace babu mai canza wato kaddararsa, yanda ya kaddara al'amura haka za su tafi har a tashi alkiyama yanda yake so, ba yanda su mutane suke so ba. Huwa sami'ul alim, shine as-sami'u, wato wanda yake ji, jinsa kuma ya sha bamban da jin bayinsa, domin su bayi suna iya jin abinda Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanar da su su ji ne, kuma suna jin abinda yake kusa da su ne, kuma suna iya jin sauti wanda yake takaitacce. Idan sauti yayi yawa, wane yana magana, can ana buga kaza, can ana kaza, ba za ma su gane me ake ciki ba. Amma Allahu tabaraka wa ta'ala, saboda shi jinsa shine hakikanin ji da yake ba irin na bayi ba, duk wanda yayi magana ko wani sauti a lokaci guda komai yawansu, Allahu tabaraka wa ta'ala yana ji gabaki ɗaya wannan sauti din, saboda ka shine as-sami'u, wato mai ji da jinsa ba irin na bayi ba. Al-alim kuma shine masani, wanda yake masanin komai da komai. Amma su kuwa bayi abinda suke iya sani dan kadan ne, abinda Allahu tabaraka wa ta'ala ya hore mu sai wasu sani ne. Allahu tabaraka wa ta'ala yace wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, abinda aka baku fa na ilimi dan kadan ne. Allah ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa in tu'i akthara man fil ardi, idan da zaka yi biyayya ga mafi yawancin waɗanda suke kan ƙasa, yudulluka an sabilillah, za su batar da kai daga wato hanyar Allah, daga addinin Allah. Saboda yawancin mutanen da suke kan ƙasa kafirai sun fi yawa, wanda suke kan ƙasa masu san zuciya sun fi yawa. Idan ka ce za ka yi wa mafi yawancin mutane biyayya, to lalle za su batar da kai daga wato shari'ar Allahu tabaraka wa ta'ala. Waɗanda ake tarayya da su cikin mutane shine waɗanda suke kan daidai, suke kan karantarwa alƙur'ani, suke kan bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma in ka ce su wani sun fito, taron su ya burge ka, yawan su yayi yawa, saboda haka waɗannan su ya kamata mu bi. To idan ka bi mafi yawanci, mana da yawa daga cikin mutanen duniya, in zai zaka bi su, to zaka yi bata ma. Yanda ake gane gaskiya shine ba da yawa bane, da hujja. Menene hujjar yin kaza? Menene dalilin yin kaza? Da wannan ake biyayya. Saboda musamman ma a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, yawancin mutane wato mu'mine ba su da yawa, yawanci wanda suke mushrikai su suka fi yawa. Allahu tabaraka wa ta'ala yace yattabi'una illa zann, ba komai suke bi ba fa su din, illa zann, wato sai dai san zuciya, zato ne kawai, san zuciya suke bi, domin ba addinin gaskiya suke kai ba. Wa inhum illa yakhrusun, su din fa, wa inhum, su ba komai suke bi ba, illa yakhrusun, face wato suna yin ƙarya. Inna rabbaka huwa alamu biman yudillu an sabilihi, lalle ubangijinka shine mafi sanin wane ne yake bacewa daga hanyarsa. Wa huwa alamu bil muhtadin, shine kuma mafi sani dangane da masu shiriya. Duka wanda ya bace Allahu tabaraka wa ta'ala ya san wane batacce ne, wanda yake kan shiriya kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ya san wa yake kan shiriya. Ba wai kawai mujarradin kira da baki bane ce mu ne shiryayyu, wayancan su ne kwatattu, a'a, Allahu tabaraka wa ta'ala shi ne mafi sani. Abinda ake auna wannan da shi shine yaya hujja take a gurin waɗancan, yaya san zuciya take a gurin waɗancan, shine za a gane cewar suna kan bata.
وما لكم ألا تأكلوا مما كثيرا ليضلون بأهواء
حياك الله الله تبارك وتعالى يجي فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كتدق أبن دعك أنبتش سنن ألا أكنسا إن كنتم بآياته مؤمنين إن كن كسنتي دعنا دعا يوين الله تبارك وتعالى كودم مس إيمانين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه مي كي غريك دم بلاك أبن دعك أنبتش سنن ألا أكنسا با وقد فصلت fassala lakum ma harrama alaykum haqiqa kuma an fayyace muku abinda aka haramta akan ku illa maqdurtum sai dai wato abinda tilasce ta kai ku kai abinda aka tilasta ku ilaihi zuwa gare shi wa inna kathiran la yudulluna bi ahwaihim lalle da yawa suna bacewa suna bata bi ahwaihim dainashin wato soye soyen zakatan su bi gairi ilmin ba tare da wani ilimi ba ba tare da wata hujja ba inna rabbaka huwa alim bil mu'tadin lalle ubangijinka shine mafi sani dangane da masu ketare iyaka wanda suke tsallake dokokin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace fakulu mimma dhukira smullahi alayhi kuci daga abinda aka ambaci sunan Allah akai ma'ana abinda aka yanka da sunan Allah tabaaraka wa ta'ala in kuntum bi ayatihi mu'minin in kun kasance ga ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala kuna masu imani to in za ku ci yanka ku ci wanda aka yanka da sunan Allah tabaaraka wa ta'ala ba wanda aka yanka da sunan wani gunki ba wa malakum mana wannan abu ne ya dame ku ne ku haka Allah ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi cewa me zai hana ku ku ci abinda aka ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala akai indai an ambaci sunan Allah akai kawai ku ci wannan ba wai lalle wani din nan kun san shi ba ku san shi ba yana tare da ku kungiya ko baya tare da ku kungiya Allah tabaaraka wa ta'ala da yace ku ci abinda aka ambaci sunan wato wanda aka yanka an ambaci sunan Allah tabaaraka wa ta'ala akai to wannan kawai ku ci wa qad fassala lakum ma harrama alaykum hakika ai Allah tabaaraka wa ta'ala ya fayyace muku abinda ya haramta akan ku na cewa hurrimat alaykumul maytatu wad-dama wal-lahmul khinzir an haramta muku mushe da wato ainihin jini da naman alade da kuma abinda aka yanka ba sunan Allah ba Allah ta'ala ya riga muku wannan bayani ai wa qad fassala lakum ma harrama alaykum hakika an riga an fayyace muku ai abinda aka haramta akan abinda aka haramta shi gare ku amma duk abinda aka ambaci sunan Allah tabaaraka wa ta'ala kawai wannan in dai abin halal ne dama can a ci kawai ku ci wannan sai dai in dama can abin ba halal bane a ci a ce yanzu jakin gida ne saboda haka yanzu bari a yanka shi a ambaci sunan Allah wannan kan ba za ku ci ba amma duk abin da yake dama a ci wannan dabbar halal ne to in dai an ambaci sunan Allah yayin yanka to wannan shine kawai ku ci Allah tabaaraka wa ta'ala yace an riga an fayyace muku ai abinda za ku ci illa maturitum ilaihi sai dai abinda wato kuka zamto cikin matsuwa gare shi abinda aka tsananta muku mana babu hali kuna halin tafiya ga yunwa ga ba gari ba jama'a kuma sai mushi ne tare da ku wannan ne kawai za ku iya ci amma in ba wannan ba in dai ba ambaci sunan Allah tabaaraka wa ta'ala akan dabba ba to ba za ku ci ba yayin yanka ta ba wa inna kathiran la yudulluna bi ahwaihim bi ghairi ilmi lalle da yawa daga cikin mutane suna bacewa da saboda soye-soyen zakatan su ba tare da wata hujja ba ba wani ilimi wanda suka samu na dalili da za su ki cin abin da aka ce an yanka shi da sunan Allah kawai san zuciya ne amma in dai gaskiyar al'amari ne abinda Allah tabaaraka wa ta'ala kawai ya yi ku ci abinda aka yanka da sunan Allah tabaaraka wa ta'ala idan mutum ya ki ci to wannan kuma san zuciya ne idan kuma mutum ya dauko abinda yake kuma haramun ne shi ma a ci yace ai an ambaci sunan Allah akan wannan yanzu bari ya ci to shi ma kuma wannan menene san zuciya ne shine Allah ta'ala yace wa inna kathiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm lalle da yawa suna bacewa da soye-soyen zakatan su bi gari ilimin wato ba tare da wata hujja ba tare da wani ilimi ba ko mutun yace ba zai ci yankan wani ba tunda ai bai sanya yake ba yayin rukun sa da addini yake ba yana kungiyar sa baya kungiyar sa saboda haka ba zai ci ba inda yake sayan nama ma daban inda ake yanka daban wannan san zuciya ne wani ya ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala ya yanka ya ce bismillah ya yanka kawai sai a ci wa inna rabbaka huwa a'lam bil mu'tadin Allah tabaraka wa ta'ala shine yafi sanin suwaye suke ketar iyaka Allah ta'ala shi ya san wannan cewa mutane suna yin guluwi suna ketar iyakar Allah tabaraka wa ta'ala cewa kada ku ci kaza kar ku ci wani ne yanka duk wanda yake ketar iyaka Allah tabaraka wa ta'ala ya san suwaye waɗannan kuma waɗanda suke cin abin da yake haramun ne a ci shi ma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya san suwaye wato irin waɗannan
na'am إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ
الله تبارك وتعالى يتي وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ كُكَالِ وَاتُو زُنُبِ وَنْدَ يَكِ نَفِيلِ دَكُمُ وَنْدَ يَكِ نَبُوِي innal ladhina yaksubuna al ithma lalle wanda suke aiwatar suke aikata sako sayujzauna bima kanu yaqtarifun za a saka musu bima kanu yaqtarifuna da abin da suka kasance suna nema wa kansu na zunubi din wala taqulu mimma lam yuzkur ismullahi alayhi kada ku ci daga abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba Allah tabaraka wa ta'ala ce wa innahu la fisqun lalle shi yin haka din cin abinda ba a ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala ba akai an ambaci sunan wato gunki ne wato wannan fasikanci ne wa inna shayadina la yuhuna ila awliyaihim lalle shaydanu suna jefa magana zuwa ga masoyansu suna wahayin magana ana suna jefa musu wato ra'ayin da yake babu dalili akai babu hujja ila awliyaihim zuwa ga ainihin masoyansu wanda suke musu biyayya li yujadilukum domin su yi jayayya da ku wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun idan har kuka musu biyayya lalle ku din kun zamto daga cikin mushrikai wa in ata'tumuhum Allah tabaraka wa ta'ala ce idan kuka musu biyayya cikin halalta abinda Allah ta'ala ya haramta ko haramta abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wato haramta abinda Allah ta'ala ya halalta ko kuma abinda Allah ta'ala ya haramta kuka sashi ya zamto halal innakum lamushrikun lalle wato kuma kun zamto daga cikin mushrikai kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace wadharu zahiral ismi wa ma batana wa batinahu ku kyale wato zahiral ismi zinibi wanda yake na fili wa batinahu da kuma wanda yake na boye wanne zinubi ne na fili wanda zinubi ne kuma na koye shine wasu malamai suke cewa ana nufin wanda yake na fili wato shine yin zina a fili na koye kuma shine yin zina a koye wasu kuma suke cewa abinda ake nufi da zinubi na fili shine yin aikin zinubi koma wanda iri ne da gabbai na koye kuma shine mutum ya saka ya kudirta zai je yayi kaza ya himmatu akai suke cewa wannan ake nufi shine wato na koye din amma yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa zahirul ism shine zina zahirul ism shine wato zina ta yanda zai zamto mutane suna yin zina ba tare da koyo ba wani zai iya yin zina ya je ya ba da labari ma wani zai iya yin shirye-shiryen zinan a gaban koma wane ne to wannan suke cewa wannan shine zahirul ism wato shine mafayyacin wato bayyanannen sabo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin wannan al'umma za a samu mutane yastahilluna alhira walharir za su riga halasta wato zina da kuma sanya wato ainihin tufafin alhariri wal khamra wal ma'azid da kuma shan giya da kuma kide-kide malamai a karkashin wato hadisin wajen yin sharhi suke cewa halarta zina ba wai za su fito su ce yin zina halal bane a za su dauke ta ba a bar jin kunya ba yazo ya dauki mace ya wuce gaban kowa a mota ko akan babur ko ma amene ne ko su zo su wuce su tafi ke cewa suke cewa irin wannan ake nufi da cewa za su halasta din ba za su zanto wato suna kokoya ba ma a fili ma zai aika aje a kira mace zai yi zina a zo a wuce daki a zo a wuce a tafi hotel ayi kaza suke cewa to irin wannan ake nufi da cewa wato fadin annabi sallallahu alaihi wasallama za su rika halarta wato ainihin giya wato zina da kuma sanya alhariri wanda yake haramun ne ga maza da kuma shan giya zai zamto shi maza ai ta shan giya ai ta shan kayan maye kamar ma ba haramun bane kalolin kayan maye wanda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai kalar kayan mayen da babu ada a yanzu kuma sun zo irin su sholisho din nan irin su koken da sauran al'amuran kayan maye da babu wannan maye to annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa za su halasta wannan ma'ana za su yi tasha kai ka ce ma halal ne ba ma a koyewa kawai Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladhina yaksubuna al-isma lalle waɗanda suke aikata sako da kansu wasu malamai suke cewa wato mabayyanin sako shine yanda suke da lokacin jahiliya sai maza su cire tufafinsu su yi tawafi a Ka'aba da rana kuma tsirara da haka suke to wasu malamai suke cewa wannan shine mabayyanin sako mata kuma su yi tsirara su yi tawafi da daddare ga Ka'aba tsirara kuma a cikin Ka'aba da haka suke lokacin jahiliya saboda kawai wasu malaman tafsiri suka ce wannan ake nufi ku kyale yin tawafi a Ka'aba tsirara da rana ku maza abin da yake na koyi kuma shine mata su daina yin tawafi tsirara da daddare a cikin Ka'aba Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladhina yaksubuna al-isma lalle waɗanda suke aiwatar da sako sai juzauna za a saka musu alahira bima kanu yaktarifun da abin aiwatarwa suna nemo wa kansu suna tarawa wala taakulu mimma lam yadhkur ismullahi alayhi kada ku ci daga abin da ba a ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala a kansa ba kawai an ambaci wato sunan wani shaydani ne ko sunan wani aljani ne Allah tabaraka wa ta'ala ce kada ku ci to malamai sun yi sabani sun yi maganganu da yawa mabambanta juna akan halarcin wato cin yankan musulmi ne ya yanka amma kuma bai ambaci sunan Allah ba gashi musulmi ne ya yanka amma kuma bai ambaci sunan Allah ba wajen yanka din wasu mutane suka tafi daga cikin magabata kamar Ibn Sirin da Sha'abi zuwa ga cewa haramci ne idan mutum ya yanka dabba bai ambaci sunan Allah ba da gangan ko da mantuwa da sanin sa ne bai ambaci sunan Allah ba suka ce haramun ne a ci a mantuwa bai ambaci sunan Allah ba suka ce dai haramun ne a ci waɗansu mutane kuma kamar yadda aka rawaito daga Ibn Abbas kuma wannan ita ce maganar Imam Shafi'i kuma ita ce maganar Imam Malik da Ahmad suke cewa ya halasta a ci idan musulmi ya yanka bai ambaci sunan Allah ba wasu kuma suka tafi zuwa ga cewa idan mutum ya bar ambatan sunan Allah da gangan to ba za a ci ba amma in ya bar sunan Allah da mantuwa to za a ci wannan kuma wato shine abinda aka rawaito aka hakaito daga anashin wato Imam Ahmad da Sufyan ath-Thawri wannan sune maganganun su waɗannan cewa idan mutum ya bar ambatan sunan Allah da gangan to ba za a ci ba amma in mantawa yayi bai ambaci sunan Allah ba kuma shi musulmi ne suka ce wannan za a ci na fata an gane Allah tabaraka wa ta'ala yace me yasa ba za ku ci ba wato Allah tabaraka wa ta'ala ce kada ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah tabaraka wa ta'ala a kai ba sai suke cewa cewa fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa innahu lafiskun cewa wannan fasikanci ne kace ai ana nufin inde da sanin sa ne amma inde da mantuwa ne ai Allahu tabaraka wa ta'ala ya tsallake wa al'umma abinda aka tilasta su ko kuma abinda suka yi da mantuwa mutakar dai musulmi ne ba kuma ganganci yayi ba kace to wannan zai iya ci wa inna shayatina lalle su shaytanu wato ana nufin manya manya daga cikin mushrikai la yuhuna ila awliyaihim suna jefa ra'ayin su maganganun su zuwa ga waliyan su ma'ana zuwa ga mabiyan su li yujadilukum domin su yi jayayya da ku abin da yake faruwa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mushrikai suka je suka ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirna anishat suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari dangane da akuya idza matat man qatalaha suke cewa ka ba mu labari dangane da akuya idan akuya ta mutu kan waye kashe ta indi su shedanin sun kenan da Allah ta'ala ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyai suna jefa magana su baiwa mabiyan su hujjoji yana za su yi jayayya li yujadilukum domin su ba su hujjoji na ƙarya domin su yi jayayya da ku sai suka je suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ka ba mu labari dangane da akuya ko tinkiya idan ta mutu wane ne kashe ta fa kale sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yace Allah ne kashe ta idan ta mutu yake cewa yace Allahu qatalaha qalu sai suka ce afatazum anna ma qaltalta anta wa ashabuka halalun yanzu kana raye cewa abinda kai ka kashe da kuma abinda sahabbanka suka kashe shi wannan halal ne amma abinda Allah ta'ala ya kashe shine ba halal ba kaji fa wato wasi wani falsafanci na mushrikai cewar yanzu waye kashe akuya in ta mutu haka kullun ai Allah ne to ka dauko me rai kuma kayanka kai kuma kai ka kashe ta kuma ka ce wanda kashe ne halal amma wanda Allah ya kashe ba halal ba kaji wanda suka fito sai suka sake cewa ma qatalahu al-kalbu was-saqaru halalun kuma kana cewa ma abinda kare ya kashe inde an kora karan tare da bismillah a gurin farauta ka ce ya halasta ka ce abinda saqar wato abana mikiya wacce ake farauta da ita inde mutun ya sake mikiya din da bismillah ta je ta kamo wani naman daji ko wani tsuntsu ko da ya mutu za iya ci ka ce wannan ma halal ne shine suka ce wa ma qatalahu al-kalbu was-saqaru halalun kana cewa abinda kare ya kashe abinda ainihin mikiya ta kashe shi ma halal ne wa ma qatalahu Allahu haramun amma kuma abinda Allah ta'ala ya kashe shine haram sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya idan kuka musu biyayya wa in ata'tumuhum idan kuka musu biyayya innakum la mushrikun to ku din lalle kun kasance daga cikin mushrikai in dai kuka musu biyayya to ana nufin in kuka musu biyayya wajen cin wato mushe kenan ko kuma wajen cin abinda ba ambaci sunan Allah ba domin ana magana ne akan maganar yanka sai kuma Allah tabaaraka wa ta'ala yace idan kuka musu biyayya innakum la mushrikun lalle kun kasance cikin mushrikai ana nufin kenan in kuka musu biyayya kuka ci mushe kuka ci wato abinda aka yanka ba da sunan Allah ba kun zama mushrikai ba haka ake nufi ba abinda ake nufi shine idan kuka musu biyayya wajen haramta abinda Allah ta'ala ya halalta shine me in an ambaci sunan Allah an yanka Allah ta'ala ya halasta wannan to in kuka musu biyayya wajen wannan kun zama cikin mushrikai Allah tabaaraka wa ta'ala ya haramta cin mushe idan kuka musu biyayya kamar yanda su suke jayayya da ku cewa ai mushe wannan Allah ta'ala ne ya kashe shi to in kuka musu biyayya kuka ci mushe kun zamto cikin mushrikai kun yi shirka kenan da wannan malamai suke tabbatar da cewa lalle duk wanda ya halalta haram yayi shirka duk wanda kuma ya halalta haram shi ma kuma yayi shirka duk wani kaida da za a baka ko wani asiri ko menene abin da yake halal ne a cikin addinin musulunci kai kace an yi kaza haram ne a gurina ka haramta wannan so sauran sunan wannan abin ka bautata wannan saboda abin halal ne amma kai ya sa ka haramta wannan abin to ka bautata masa abin kuma da yake haram ya sa ka halalta wannan shi ma kuma ka bautata masa haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada wa yahudu na ainihin madina ya ga wato nasara najran اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم yace da su kun dauki malamanku na yahudawa da malaman nasara a matsayin ubangijin nai kuma bayan Allah sai suke cewa mu ai bamu bautatawa malamanmu ba ban ma bautata malamanmu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa su malaman nan naku basa haramta muku abin da yake halal suka ce wannan yana faruwa abin da yake halal a cikin addinin ku na musulunci in suka ce da mu haram ne to mun yi da haram ne ko da halal ne a cikin addinin musulunci sai manzo Allah sake ce da su basa mayar muku abin da yake kuma halal ya zama haram suka ce wannan yana faruwa sai manzo Allah ce fa tilka ibada ai ibada bautar kenan ai kun bautata musu kenan tunda abin da Allah ta'ala ya haramta ne suka mayar muku da shi halal abin da Allah ta'ala ya halalta ne suka mayar muku da shi haram to kun bautata wannan saboda dole sai mutun ya taka tsantsan ka'ida da za a baka ta wani tsari ko wani asiri ko wani kungiyarka abin kuma halal ne addinin musulunci a ce da kai ai kai kace kai haramun ne a gurin ka to fa ka bautata wannan abu abu ne mai santsi kwarai da gaske abu ne mai hatsari kwarai da gaske Allah tabaraka wa ta'ala yace ku ci abin da aka ambaci sunan Allah akai to kawai sai a baka kaida yace a in kace kace haram to ka bautata wannan Allah tabaraka wa ta'ala yace innakum lamushrikun idan kuka musu biyayya wajen halasta abinda aka ambaci sunan Allah fa kuka musu biyayya suka mayar muku da wannan abin ya zama to haram to fa kun yi shirka da shi lalle wannan al'amarin abin lura ne kwarai da gaske wannan yanki ne wannan aya domin mutane ana kifar da su ko shakka babu ce sai wani ne in yi yanka sai wani ne in yi yanka mutane su tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi ya saukar da shi cikin littafinsa cewa ayi kaza kawai zaman lafiya shine ka bi kaza din nan kai menene asara a cikin ka wato a gurin ka idan ya zamto kowa ma cikin musulmi in dai ya amsa sunan musulmi ya shiga aljanna me asara sai ka ware suwana ne kai cikakkun musulmai idan baka ce suwana ne kadai musulmai kana nufin iya su ya kamata ku shiga aljanna kenan to kai me asara a cikin al'amarin ka kowa ma shiga aljanna ma in dai kana ciki ai kenan dama haka mutumin kwarai yake so kowa ya samu alkhairi to amma ya zamto iya suwana sune musulmai suwana ba musulmai bane ko dubo na baya cikin yanki kaza shi ba musulmi bane Allah tabaaraka wa ta'ala ya kare na'am
كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون
حياك الله الله تبارك وتعالى يسي أو من كان ميتا إنذ واند يكسن تي متتشي فأحييناه سيمك راية دشي وجعلنا له نورا مكسن يامس حسكي يمشي به في الناس ينا تفيا دونا حسكين تكين جماعة كمان مثله في ظلمات zai zamto wato kamar wanda yake cikin wato ainihin dufai ne laysa bi kharij minha dufan da kuma babu mafita daga wannan dufai din bai fita daga ciki ba Allah ta'ala ya ce kadhalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun kamar haka ne aka kawata wa kafirai abinda suka kasance suna aiwatarwa abinda suke wato aikatawa na ainihin kafirci Allah tabaraka wa ta'ala amar kana maitan wasu suna karantawa kamar qurra'ul madina nafi malamin suwar shi yana karantawa awaman kana mayitan tare da shadda wanda ya kasance matacce fa ahyaynahu muka rayar da shi wane ne matacce Allahu tabaaraka wa ta'ala ya rayar da shi ana nufin kafiri shine mayitan ko mayitan wato kafiri shine matacce mu'mini kuma shine mai rai shine rayayye aw man kana maitan fa ahyaynahu yanzu wanda ya zamto kafiri sai muka bashi wato imani muka shiryar da shi ya zamto mu'mini mana shine an rayar da shi waja'alna lahu nuran muka sanya masa haske yamshi bihi fi nas, yana tafiya da shi cikin mutane, muka sanya masa haske da yake haskawa da shi cikin mutane. Menene hasken da yake haskawa da shi cikin mutane? Malamai suka ce shine musulunci. Matacce ne aka rayar da shi, bayan an rayar da shi kuma aka sa masa fitila, yana haskawa. Aka rayar da shi ya musulunta, aka sanya masa haske, ma'ana aka bashi wato riko da addini din. Wasu suka ce aka sa masa haske ana nufin ya zamto yana da hujjoji, ya fahimci addinin musulunci, yana da ilimi, yana da hujjoji bisa biyayya ga sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallama, biyayya ga anashin shari'ar musulunci. Wannan hujjar ko wannan ilimin shine wato hasken da Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya masa. Allahu tabaraka wa ta'ala yace kaman masaluhu fi zulumat, zai zamto kaman huwa fi zulumat. Masal din nan malamai suke cewa wato sila ce, kaman masaluhu fi zulumat, ana nufin kaman huwa fi zulumat, wato kamar wanda yake cikin dubbai. Masal din wato ainihin wato sila ne, kaga adatu tashbih din sun zama guda biyu kenan a cikin ayar, da kafu tashbih da kuma masal. Kaman masaluhu fi zulumat, kamar misalinsa a cikin dubbai. Suka ce to masal din wato sila ne, ma'ana kenan kawai abinda ake nufi shine kaman fi zulumat, kamar wanda yake cikin dubbai, laysa bi kharijin minha, kuma babu mafita daga ainihin wannan dubbai din. Za su zamto daya, menene dubban da babu mafita daga ciki? Wato su ne ainihin dubbai na ainihin wato kafirci. Domin kafirci Allahu tabaraka wa ta'ala yana siffata shi da jam'in duhu. Kaga anan yace kaman masaluhu fi zulumat, kamar wanda yake cikin dubbai ba ma duhu ɗaya ba. Zulumat wato dubbai da yawa. Allahu tabaraka wa ta'ala a wata aya yace Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat, wato yana fitar da su daga cikin dubbai. Saboda kafirci shirka wato ainihin dubbai ne, duhu akan duhu, dubbai ne masu yawa. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila an-nur, sai ce ila an-nur, haske din guda ɗaya ne, shari'a guda ɗaya ne, alqur'ani guda ɗaya ne, manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ne. Saboda kace Allah ta'ala yace nur, haske guda ɗaya. Wanda Allahu tabaraka wa ta'ala shine majibincin masoyin wato ainihin mu'minai, yana fitar da su daga cikin dubbai na kafirci ila nur, zuwa ga haske guda ɗaya shine musulunci. Amma walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat, su kuwa kafirai waliyinsu, waliyansu sune tagutu, suna fitar da su daga wannan hasken guda ɗaya na musulunci zuwa ga dubbai masu yawa na ainihin wato kafirci da kuma shirka ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Malamai suke cewa wannan aya akan wata sauka, wa aka buga misali da su, aka buga misali da su, kaman masaluhu fi zulumat laysa bi kharijin minha. Daga ciki suke cewa wannan kaman da aka rawaito daga wato Ibn Abbas, yake cewa wannan aya ana nufin Hamza bin Abdul Muttalib. Hamza bin Abdul Muttalib shi ake nufi da kuma Aba Jahal. Hamza bin Abdul Muttalib shine wato wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya rayar da shi, ya sa masa haske, yana tafiya da shi cikin mutane. Shi kuma Abu Jahal shine wanda yake cikin kaman masaluhu fi zulumat laysa bi kharijin minha din, shine wanda yake cikin dubban da babu mafita dangane da wannan dubbai din. Wata rana shi Abu Jahal sai yake ta kyarar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ta fadar munanan maganganu akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ta fadar bakaken maganganu cewa wannan yazo yana ta zagin allolinmu, yana ta aibata gumakan nan, me kake nufi ne? Yana ta fadar bakaken maganganu, sai can sai ga Hamza da ainihin wani baka haka hannunsa, kokari abin harbi da hannunsa, ya taho kafin fa musulunta da ya doso. Sai Abu ba wato shi Abu Jahal yake cewa ya Aba Ya'la, ya kai Aba Ya'la, ka ga abinda wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa dangane da waɗannan allolin namu, dangane da waɗannan gumakan namu, yana ta zagin su. Sai Hamza yake cewa to dama akwai wanda yake wannan allolin ne shirme, kuma akwai wanda ya kai wanda yake bautata musu shirme ne kawai kun zo kuna ta bautata wasu duwatsu kuna ta bautata waɗansu itatuwa akwai wanda yake wannan abun shirme ne dama wannan harkar da muke ciki ai ba abin da yake wannan abun wauta da kanmu zamu je mu nemo itace mu sassaka mu ce kuma ya zama Allah kawai mu dauko dutse mu aje mu ce ya zama Allah akwai wanda yake wannan harka bata ne yace ai abin da ya faɗa gaskiya ne yace kai ni fa la ilaha illallah sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai yake ga Abu Jahl sai kai ni fa na ma shiga musulunci wato sai furta kalmar shahada nan take shine Allahu tabaaraka wa ta'ala yake cewa yanzu wanda ya kasance aman kana maitan fa hayyinahu wanda ya kasance matacce ne muka rayar da shi suka ce ayar ta sauka ne akan Hamza bin Abdul Muttalib idan aka ce aya ta sauka akan wani ba ana nufin fa wai ayar kawai akan sa kawai take aiki ba dama ana lura da wato sabab na nuzulul aya amma kuma hukuncin amu ne al-ibratu bi laysal bi khususil sabab ba wai ana lura da me sababin saukar aya bane a'a ana daukar aya ta zamto amu ne komai da duk abin da ya shafi irin wannan ya shiga ciki saboda koda kafiri yau yana cikin dubbai ne koda kafiri yau sai ya musulunta to Allah ta'ala ya sa masa haske in yayi riko da addinin musulunci ya sami yaya zai bautata Allahu tabaaraka wa ta'ala to Allahu tabaaraka wa ta'ala ya sa masa hasken da zai tafiya da shi cikin mutane aman kana maitan yanzu wanda ya kasance matacce fa ahyainahu muka rayar da shi suka ce Hamza kenan yamshi bihi fi nas waj'alna lahu nuran muka sanya masa haske yamshi bihi fi nas da yake tafiya da shi cikin mutane hujja ilimin addini wannan duka wato haske ne Allahu tabaaraka wa ta'ala yake sanyawa bayinsa ilimin addini wannan haske ne Allahu tabaaraka wa ta'ala yake bayo bayi da wannan hasken ne bayi suke haskawa su ga gaban su ma'ana su ga cewa me hukuncin kaza me ya kamata su yi wajen ibada kaza me ya kamata su nisanta Allahu tabaaraka wa ta'ala yace waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kaman masalahu fi zulumat laysa bi kharijin minha zai daidai da katankwacin wanda yake cikin dubbai wanda bashi da mafita daga cikin dubbai din Allahu tabaaraka wa ta'ala ya buga wannan misali na cewa wato wanda yake cikin kafirci yana cikin dubbai ne wanda babu mafita Allahu tabaaraka wa ta'ala ya wato ya buga wannan misali lalle ko shakka babu wanda yake cikin dubbai ba zai taba zamtowa daidai da wanda yake cikin haske ba ina ganin anan zamu takaita na ba mu karasa ba sheku Allahu tabaaraka wa ta'ala yace kadhalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun kamar haka ne muka kawatawa kafirai abinda suka kasance suke aikatawa ma'ana shi kullun kafiri yana kallon abinda yake kai na kafircin sa dinnan kikkiawan abu ne kuma holewa ce jin dadin duniya ne kuma shine dabara shine wayewa kuma shine jin dadin rayuwar duniya wannan wato kafirci kenan amma shi mumini ya tabbatar kuma ba wanda yake mumini nutsuwa ba wanda yake mumini jin dadin rayuwar duniya koda kuma bashi da komai a hannunsa na abin duniya wato Muhammadu Bello dan Usman dan Fodio yake cewa inna fil mutu'a law ya'lamuha abna'ul muluki laqataduna alai yace kun ga mu nan muna cikin mutu'a muna cikin jin dadi da ƴaƴan masu mulki fa masu sarauta masu ruwa da tsaki sun san wani irin jin dadi muke ciki laqataduna alaihi da sun yake mu akan wannan jin dadin da muke ciki wani yake ce da shi wani irin jin dadi ne gashi in zai shafi rama fa ba nono haka yake dama da ruwa yace ai jin dadin da muke ciki na wannan imanin duk wanda yake imani da Allahu tabaaraka wa ta'ala yana cikin wani irin jin dadi duk lokacin da yaje yayi ibada ya bautata Allahu tabaaraka wa ta'ala akwai wani jin dadi da Allah ta'ala ke jefa shi cikin zakatan mu'mini ba wanda yake jin wannan sai mu'mini duk lokacin da mutum yayi wani aiki na biyayya ga Allahu tabaaraka wa ta'ala to zai ji wani irin dadi da annushuwa kuma duk lokacin da mu'mini yayi sakon Allahu tabaaraka wa ta'ala zai ji ransa ya bashi yaji dan me ma yayi haka zai ji ya tsani kansa da kansa to wannan duka alama ce ta ainihin wato imani muna roƙon Allahu tabaaraka wa ta'ala ya karfafa imani a cikin zukatanmu ya ubangiji ka sa mu kikkiawan ƙarshe ya ubangiji ka sanya mu cikin bayinka wanda zaka yanta cikin wannan wata ya ubangiji ka amsa mana ibadojin mu ka amsa mana wato addu'o'in mu ya ubangiji ka kara wa garin nan albarka da zaman lafiya ka kara wa kasan nan albarka da zaman lafiya duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allahu tabaaraka wa ta'ala ka bada kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi